بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باكن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da saduwa a wannan safiya ta 19 ga watan Al-Muharram, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1437, wanda shi ya daidai da 2 ga watan Nuwamba 2015 miladiya. Insha Allah ta'ala, cikin ikon Allah da yarda shi, za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na Wathiqatul Ikhwan li tabyin dalilatil kitabi was sunnati wal ijma', wallafar babban malami Shehu Musulunci Mujaddadi, Al-Sheikh Al-Mujaddad Nuru Zaman Uthman bin Muhammad bin Uthman Al-Ma'rufu bin Fodi. Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi. Malam dan Fodiyo a cikin wannan littafi nashi ajiya mun tsaya ne a gabar da yake mana bayani dangane da ainihin wajibcin miji yayi wa ainihin wato matar shi hidima. Wajibi ne akan miji ya kiyaye wa matar shi dukkanin wani abu wanda ya san cewa idan bai kiyaye mata waɗannan al'amura ba, zata ainihin wato tsincikanta a cikin halin kakani kai, ko kuma ta fita domin nema, ko kuma ta je wajen wani domin neman wannan bukata din. Wajibi ne akan miji ya ainihin kula da waɗannan al'amura. Dalili akan wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya fada Annabi Adamu alaihi salam a cikin suratu Taha, a inda Allah ta'ala yake cewa فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. مكة شوى النبي آدم عليه السلام للشي لن مجينك لي دكيد ما تكا دنك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كدا كبري يفتدكو لغسين الجنة إذا كان تافارو فتشقى سيكا انشكنك أهالينا وهلا. سمان الأنفودية تتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك. ذاك وهلا وذن النوم دين شوكا دين جربي دانهن دكا دكما أنهم واتو نيمن دكن وانا أبو الخبز دكن أبن ديكي دماء نروينا ma duk abin da ake iya soya shi a cikin mai ko a cikin tanda ana kiran shi ainihin wato al-khubz wa gairi zalika da kuma wasu waɗannan. Wannan al'amari haka ya tabbata Annabi Adamu alaihi salam ya tsinci kansa a cikin wannan yanayi na ainihin wato wahala da kuma wannan shuka da sauransu, kuma haka dukkanin dan adam yake fama da wannan al'amari. Wa kana man taraka zawjatahu tadhhabu ila al-harfi. Mallan fudi yace to da haka idan mutun ya kyale matarsa tana zuwa gona, wal harfi wal zar'i tana zuwa tana yin noma, fa huwa mu'ridun an hadhihi al-aya. To lallai ya kawo da kai gabarin wannan aya ta Al-Qur'ani, wanda ko ya bijire Allah ta'ala ya cewa wa man a'rada an zikri, duk wanda ya bijire juya baya ga barin zikirin ma'ana alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan danka to wannan yana da ainihin wato wata irin rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma zamu tashi shi a ran tashin alqiyama yana makawo qala sai yace rabbi lima hasharatani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji na dan menene ka tayar da ni ina makawo alhali da na kasance ina gani qala sai Allah ta'ala yace da shi kadhalika atatka ayatuna kamar haka ne fa ayoyin mu suka zo gare ka fa nasitaha sai kai watsi da su kai watsi da waɗannan ayoyi namu kai buris da su wa kadhalika yawmatun sa kai ma kamar haka ne ake yin watsi da kai a yau kuma ake yin buris da kai ashe wannan yake nuna mana cewa wajibi ne akan miji ya tashi ya kiyaye wa matarsa dukkanin abin da ya kamata haƙƙi ne akan sa ya sauke Allah madaukakin sai kika ba mu ikon sauke waɗannan haƙoƙi ayo wannan fodiyo ci gaba da cewa wa qala shaykhu khalil fil mukhtasar malan khalil ya fadi a cikin littafin sa na al mukhtasar yace fa yufradu al ma'u yani liz zawji miji shike da halin yaje ya debo wa matansa ruwa da za ta yi amfani da shi wajen yin girki da aikace-aikacen gida wazaitu da kuma ainihin wato dukkanin mai da za a yi amfani da shi wajen suya ne ko wajen dafa abinci wal hadabi haka nan da itace wal mil'u haka nan da gishiri da za a sa a cikin girki miji shi ya kamata ya kawo wal lahmu al marrata ba'da al marra da kuma nama lokaci bayan lokaci da gwargwadon yadda mutum ya sami ainihin wato wadata a riga dan samu naman ana dan ci a gida kada ya zamto kai ka zama babban azalimi sai dai ka je wajen mai tuku ba ka je ka sai kayanka ka zauna ka cinye ita ka bata da tuwo a gida to yadda kake da baki kake son cin dadi ita ma tana son cin dadi bawan Allah saboda ka abin da yafi dacewa shine in ka sayo sai ka dan kawo mata ita ma ta ci in ka dan ji dadi ka dan mori ita ma sai ka kawo mata ci domin wannan shine kaidar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shine an tu'imaha idha tu'imta ka ciyar da ita idan kai ka ci wa anta wa taksuha idha iktasaita kuma kai mata tufafi idan kai ma ka san tufafi ashe kaida shine idan kai ka samu ka ci kada ka ce kuma ita ka manta da ita ko saboda tai ma laifi to abin da ya kamata kuma ka sauke ni hakkinka ba za ka yi ba dan dama rayuwar aure hakuri ne kadai in ka ce kullun idan kai ma laifi sai ka rama to ba za ku taba zama lafiya ba a wannan yanayi sai dai ai ta hakuri da abin da ya biyo baya shi kyautatawa wani abu ne wanda ko da ane ma laifi idan ka ci gaba da kyautatawa yau da gobe za a waye gari ko wannan kyautatawan ya sa gaba ɗaya wancan mai munana maka ma sai ga ya watsa ya gane cewa ashe duk abin da yake shi aikin banza ne kai ba ma ta shi kake ba Allah ta'ala ya dacar da mu wa hasirun hakanan miji shi zai kawo tabarma a gida ko carpet wanda za a shimfida a gida wa sarirun hakanan da gado wanda za a kwanta a kai uhtija lahu wanda yake bukatar sa irin wanda yake bukata garin shi zai kawo wa ikhdamu ahlihi wa in bikran kuma ya rika yi wa iyalansa hidima koda ko budurwa ce ya auro ina fata an gane kada ka ce kuma yanzu komai na gida kariya ka mika wa mata kai babu wani abu da za ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dauki wani lokaci a gida yana taya matansa aiki kada ka ce to ai kai duk wani abu na gida ne kai ba za ka taimaka musu da shi ba a'a wata na kai aka kana yi ba wanda ya saka kai ne ka saka kai saboda kyautatawa wannan ba komai ba ne abu ne wanda yake da kyau a waye gari ainihin wato miji yana taya matarsa kamar yadda malamai suka faɗa yana ɗaya daga cikin abin da yake ainihin wato ƙara soyayya da kwarjini da jin daɗi saboda tana ganin cewa duk abubuwan take kai ma kana yin ƙoƙari wajen ainihin wato taimakonta akan wannan al'amari Allah madaukakin sarki ya taimaka malamin ya ci gaba da cewa ولو باكثر من واحده وان كان غنيا waɗannan ababe da muka lissafa a baya ya kamata miji yayi kokarin daukewa matarsa koda ko sun fi daya idan matan shi guda uku ne to ya rika yin kokari yana yin kyautatawa tsakankanin su kuma yana dauke musu dukkanin waɗancan hindimu da muka yi bayani a baya in kana ghaniyan idan ya kasance mawadaci ne wa kanat ahlan li zalika saboda ita matarsa matar tasa ta cancance mata irin wannan hidima wanda muka ambata a baya wa in kana faqiran idan ko mutun talaka ne ba shi da ainihin wato abin da zai iya daukewa dukkanin matansa hidima tatbakhu lizawj faqat abinda mata take yi miji shi ta yi kokarin dafa masa abinci kadai duk lokacin da ya kawo abinci ta dafa masa amma kada a ce ita ce za ta fita taje ta nemo ta yi nika ta dafa sannan ta kawo maka cike kana zaune kana kai kana baje kamar yadda muka yi bayani a baya wajibi ne dai akan kowa ya nemi sana'a da gwargwadon abin da zai iya daukan dawainiyin iyalansa saboda rashin daukan dawainiyansa jama'a zalunci ne cin mutunci ne na mata ka bata tana yawo kullum ba ta nan ba ta can idan akwai wata bukatuwa kila na talauci ko wani makamancin haka to kuma sai a ɗauki wata hanya da musulunci ya yarda da ita wajen neman kuɗin kar kuma a koma ana neman kuɗin blindly ina nufin a makance ko ta halin kaka dai ya zama ana son ne a samu wani abu na amfani jama'a wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne tatbakhu lizawji faqat ma ya'kulu wa yashrabu duna duyufihi malam faidu ya ce za ta dafa masa abin da zai ci ne ya sha amma ban da bakinsa ina fata an gane ba haƙƙi bane akan mata dole ta dafa ma bakinka abinci ina fata an gane illa bi ujratin laha sai idan ka dan sa mata wani abu na lada ki da Allah dan dafa musu ga naira goma zan baki kyauta amma zan yi baki Allah dan dafa musu abinci aw tarda bil amali thawaban lillah ko thawab Allah ko kuma awayi gari ta yadda ta aiki ta dafa maka abinci ta dafa wa bakinka amma Allah madaukakin sarki ya bata lada wannan ba matsala bane amma ka tirsasa mata ka ce dole sai ta dafa wa bakinka abinci wannan ba wajibi bane akan matarka wannan shine abin da malam dan fodiyo ke fadi a wannan gaba jama'a ina fata an gane to kenan muna kula anan sai mu lura cewa kenan anan su mata ya kamata su ji tsoron Allah su ma su ba da dukkanin haƙoƙin da ke kansu kamar yadda namiji ke da haƙƙi akan matansa haka nan ita mata tana haƙƙi akan mijinta ina fata an gane kuma kowa sai ya ba da nashi haƙƙin sai ya sauke nashi haƙƙin tukuna sannan ake zama lafiya komai ya zama daidai amma idan ka wayi gari wannan nayi wancan baya yi wannan nayi wancan baya yi to nan ke fara samun matsala saboda ko alqur'ani a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya yi bayanin cewa walahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf su ma mata suna da irin abin da aka daura wa mazaje na nasu nauyi da kuma haƙoƙi walir rijali alayhinna daraja amma su mazaje suna da wata irin daraja da fifiko akan mata dan alqur'ani ya mana bayanin cewa kowanne daya daga cikin mata da miji yana da rawan da zai taka dangane da ainihin wato zamantakewa na yau da gobe ainihin wato harkan aure Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon soke dukkanin waɗannan nauyace nauyace namu malam dan fodiyo Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ci gaba da cewa ya ikhwani ya ku ƴan uwana musulmi wa man yatruk zawjatahu an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin mutumin da ya kyale matarsa yayi watsi da matarsa gabarin shiryar da ita da yin aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama laysa lahu udhrun yawm alqiyama wannan mutum jama'a ba shi da wani uzuri a gaban Allah a ranar tashin alqiyama ka kyale matarka da jahilci ka dika ilmantar da ita ilimi na addini ilimin tauhidi ilimin aqida wanda za ta bautawa Allah madaukakin sarki da shi jama'a duk wanda yayi haka yayi watsi da matarsa bata zuwa makaranta bata zuwa neman ilimin da zata bauta wa Allah madaukakin sarki to wannan mutumin bashi da uzuri gaba ga Allah a ran tashin alkiyama jama'a ina fata an gane kenan a wannan gabar sai ya zama jama'a wajibi ne kenan akan shi miji ya ainihin wato karantar da matan shi abubuwa kamar haka wajibi ne karantar da matan shi lazimtan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yin aiki da ita a aikace a cikin ayyukan ibadanta a cikin ayyukan mu'amalolinta da sauran al'amuranta na addini kenan ba daidai bane a waye gari kai kana zuwa makaranta amma ita matarka bata zuwa makaranta bata zuwa ta rika ainihin wato neman ilimi wanda za ta shiga da bautawa Allah madaukakin sarki da wannan ilimin jama'a wannan ba daidai bane wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya ba mu yukun gyarawa jama'a an gane wannan ko yauwa sannan abu na biyu jama'a wajibi ne kai miji ka karantar da matarka ka karantar da matanka addini domin ko lokacin daurin auren aka ji me ake cewa sai a ce da ci da sha da kula da tufatarwa da kula da addini haka ne ko jama'a eh yau ya tashi daga kan mahaifin wanci ya koma kan mijin tawani ba ka ki fada ba to wannan abin jama'a gaskiya ne kuma tabbas amma wani abin da yake tsarewa matarsa shine kawai ci da sha wanda ba ta zuwa makaranta shi bai karantar da ita ba kila shi ma din bai san komai ba addini sannan kuma ya iya kyale ta je makaranta kuma ta koyo addini bawan Allah in ta je makaranta ta koyo addini kai ce makon kamata yi domin ita mace kwaya ɗaya idan ka bata ilimi kaman ka ilmantar da al'umma ne domin ita uwa ce za ta haifa kuma za ta tsayi wajen yin tarbiyya na daga cikin abin da ya kawo mana lalacewa da gurbacewa a cikin al'ummar da muke raye a cikin ta jama'a shine rashin baiwa mata ilimin addinin da ya dace idan aka baiwa mata ilimin addinin da ya dace jama'a za ku ga yara suna shiriwa amma yawancin zage-zage da rashin mutunci da wasu abubuwa za ga yara suna yi a kan layi a wurin iyayensu mata a gida suke koya ba a wurin iyayensu maza ba a ƙarƙashin wannan kinin ya zama wajibi akan miji jama'a ya karantar da matansa addinin nan idan ba za ka iya karantar da ita ba kuma idan an bude makaranta kai kokarin sanya ta a makaranta wanda wannan makaranta ke da malami wanda yake jin tsoron Allah wanda zai tsaya karantar da mata tsakani da Allah ya karantar da su harkokinsu na addini da abin da ya shafi kunce-kuncen haila da jinin bi da jinin haihuwa da ainihin wato jinin istihaba jinin ciwo da dukkanin wannan al'amura jama'a wajibi ne akan kai miji kai wannan kenan wajibi ne akan ainihin wato miji ya ainihin tura matarsa makaranta tunda shi ba zai iya karantar da ita ba jama'a wannan shine abin da ya zama wajibi akan kowanne daya dake cikinmu sannan kuma abu na uku a ƙarƙashin wannan shine wajibi ne a matsayin kai na miji kai kokarin ainihin wato ladabtar da matanka wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin anan ne yake samun hasken rayuwa anan ne yake samun jin daɗi da dindindin jama'a amma ƙaurace wa sunna da juya wa sunnar manzon Allah baya da abin da ya karantar kai tsaye wannan yana kawo matsala a cikin ainihin wato al'umma da wannan ne muke sanar da jama'a cewa insha Allah ta'ala akwai ainihin wato aji da zamu bude a wannan makaranta ta Mutajarul Qur'an ainihin wato na matan aure wanda zamu rika yi insha Allah ta'ala wannan makaranta ko wannan aji da zamu bude zamu rika yin shi ne ranan Asabar da Lahadi kadai insha Allah ta'ala kuma zai zama na awa biyu ne kadai a farawa zamu fara yin awa biyu ne kadai kamar daga ainihin wato ƙarfe 9 na safi zuwa ƙarfe 11 na rana sai a tashi insha Allah ta'ala Asabar da Lahadi insha Allah ta'ala haka zamu yi nan da wani lokaci muna sa rai bi idhnillahi ta'ala zamu zo mu bude wannan aji domin karantar da mata ainihin wato addininsu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu iko kuma ya mana ainihin wato taimako akan wannan aiki da muke son mu dauko. Jama'a an gane wannan ko? Yawwa. Sannan jama'a wajibi ne ainihin wato akan miji ya riƙa kula da yanayin yadda mata shi ke tafiyar da rayuwarta. Kada a waye gari kawai kai ka mai da matanka sex machine. Idan ba wajen saduwa ka zo yi ba, baka kula da maganar addininta, ya take tarbiyyantar da yaranka a gida, ya take kula da addininsu da harkan karatunsu da sauransu. Idan matanka tana yin karatu a makaranta, za a faɗa mata cewa idan ‘ya’yanki suka dawo daga makaranta, ki zaunar da su ki ji me suka koyo a makaranta. Suna da assignment su yi, suna da kaza su yi, sun wanke kayan makarantansu, ko ko sai lokacin da za a tafi makaranta za a ce za a je a yi. Ko za a ce za a je a yi gugun kayan da za a tafi makaranta. Ina fata an gane. Wannan dai haƙoƙi ne akan mata yi wanda ya kamata su kiyaye. To idan babu ilimi jama'a, ta ya za a yi mata su kiyaye wannan? Babu yadda za a yi. Sai dai a kasance kawai a cikin wani irin yanayi wanda yake mara daɗi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Malam Fodi ya ci gaba da cewa ya ikhwanil muslimin, ya ku ‘yan uwana musulmi, alaikum bijtinabil bid'a, ina muku ainihin wato umarni da ƙoƙarin nisantan dukkanin abin da yake bid'a a cikin addini. Duk abin da aka ƙirƙiro shi wanda ba shi da asali daga Allah ko daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to wannan abin ku yi ƙoƙari ku guje shi. والدليل ايضا على ذلك في الشفاء لقاضي عياض دليل اكن نيسان تنبدا ده كركره كركره ده كواشه كواشه a cikin addini shine abin da yazo a cikin littafin ashafa na qadi iyad rahimahullahu ta'ala fi fasl alamat mahabbat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam a cikin babin da ya kulla da ke bayani game da nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa minha malan qadili ya zike cewa yana daga cikin alamomi da zai nuna cewa mutum yana kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bughdu man abghada Allah wa rasulahu, shine nuna kiyayyarsa ga wanda ya nuna kiyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa mu'adatu man 'ada Allah, da kuma nuna kiyayya da gaba da dukkanin wanda yake kiyayya da gaba da Allah madaukakin sarki. Wa mujanabatu man khalafa as-sunnah, yana daga cikin alama da zai nuna cewa kai dinnan mai kaunan Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama, shine nisantan dukkanin mutumin da yake saba wa sunnar manzon Allah. Jama'a kun ji yadda Fodi yake magana ko? E, wajibi ne akan ka nisanci dukkanin wanda yake saba wa sunnar manzon Allah. Wanda in an zo an karantar an ce ga abin da manzon Allah ya ce a yi, shi kuma zai ce ga abin da su wani suka ce a yi. Ga abin da Allah ya ce a Qur'ani, ga yadda sahabbai suka fassara, shi kuma zai zo ya murda fassaran, ya canza ma abin ainihin wato yanayi, ya fassara ya murda fassaran ba yadda Allah ta'ala yake so ba, ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara wannan al'amari ba. Duk wanda yake yin wannan, to jama'a yana cikin hadari da kuma garari mai girma a rayuwar shi, domin yana cikin hadarin da yana aikata wani zunubi ne wanda ya fi shirka girma. Domin jama'a kirkiran ƙarya ka dingina ta ga Allah ko manzon Allah, wannan ya fi zunubin shirka girma. Kamar yadda malamai suka fara suka ce, shi yasa da Allah madaukakin sarki tashi jero zunubai a cikin suratul a'raf, sai yace qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Ita kace da su ubangiji na ya haramta dukkanin wasu munanan ayyuka na alfasha waɗanda suka bayyana da waɗanda suka buya. Wal ithma, hakanan Allah ya hana aikata aikin sabo. Wal baghya, Allah ya hana zalunci. Bi ghairi al-haqqi, ba tare da gaskiya ba. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, hakanan Allah ya hana a hada shi tarayya da wani aurin bauta cikin abin da Allah ta'ala bai saukar da hujja akai ba. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamuna, na karshe shine mene, kada ku kuskura ku fada wani, ku fadi wani abu ku dingina zuwa ga Allah cikin abin da ba ku da ilimi akai. In ba ka da ilimi akai, kada ka dauki aya kace zaka fassara, kace kai ma malamin tafsiri ko kai malamin hadisi ko kai malamin kaza ne, alhali baka je ka koya ba. Dan abin da ka iya abkwaya ɗaya ne, baka je ka zauna a gaban malamai sun karantar da kai ba. Littafan naka ma kwaya nawa ne wanda kai ka siya kake yin bincike kake kokarin ƙara ilimin ka kullun a koda yaushe. Wajibi ne akan jama'a dukkanin wanda zai karantar da al'umma ya tsaya ya kula da wannan, shi a karan kansa ya samu lokaci ne zai rika yin muraja'an karatunsa. Domin karatu wani abu ne wanda ko za ka ɗauko ka zo ka yi, sai ka zauna ka yi muraja'a, ka yi ainihin wato duba abubuwan da ya kamata ka yi bincika, duk wani abu ya zanto kafin ka zo wajen karatun ka ƙalailace ka yi wato ƙoƙarin fahimtar wannan abu. To jama'a kun ji, yana daga cikin alama ta ƙaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi nisantan dukkanin wanda yake saba wa sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wabtada'a fi dinihi, kuma yake ƙoƙarin yin aiki da bid'a a cikin addininsa, yake ƙoƙarin yin kirkire-kirkire. Dukkanin lokacin za a karanta da sunnar manzon Allah shi hankali shi a tashe yake cewa yake za a kwashe mana mutane, ka ku yarda da suwa ne, ka ku yarda da zaƙin baki, ka ku yarda da kaza da kaza. In an zo karantar da sunna ne hankali shi yake tashi. Amma da za ka zo karantar da bid'a ko wani abu wanda yake sabo ne, to nan kuma hankali sai kwanta a ji daɗi. Kenan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa, wa idza zukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun. Allah ya madaukake sarki ya datar da mu. Malamin Fodiyo ya ci gaba da cewa a ƙarƙashin wannan jama'a kenan wajibi ne akan mutum ya yi ƙoƙarin nisantar mene, bid'a. Kuma bid'a nan ta kasu kashi-kashi jama'a, akwai mahdhul bid'a, abinda dama bid'a ce tsantsa, shi kanshi wanda yake yin ta ya yadda har zuciyar shi wannan abin da yake aikata bid'a ne, ba shi da asali addini. Jama'a ina fata an gane wannan. Wanda yana daga cikin irin wannan jama'a inkarin daidaituwan Allah kan al'arshinsa, irin abin da ake faɗi cewa ai Allah yana ko ina ne, Allah bai daidaita kan al'arshinsa ba. In an masa magana ya ce a ba gaskiya ba ne, Allah yana ko ina ne da zatinsa. Irin waɗannan bid'o'i ne jama'a a cikin addini, wanda ba a samu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka samu irin wannan muguwar fasarar daga wurinsa ba. Babu ɗaya daga cikin magabata da aka samu irin wannan muguwar fasarar daga gare shi. Wanda ya kawo wannan aqida shi ne Jahm ibn Safwan, ina fata an gane, da kuma waɗanda suke masu bin ainihin wato mazhabi na Mu'tazilanci, ina fata an gane, da su Maturidiyya da dukkanin waɗannan ƙungiyoyin batattu din, su ne suke da wannan aqida cewa Allah ta'ala bai daidaita a kan arshinsa ba. Wanda kuma Allah ta'ala ya faɗa, na ka ce istawa, sai su murni fasan suke ai abin da ake nufi da istaula, ma'ana ubangijinka ya mamaye al'arshi. Sai su kawo wasu ayoyi na alqur'ani suna ba su fassarori na son zuciya. A'a, ka je ka ɗauko maganganun magabata, ka ɗauko tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, ka ɗauko tafsirin al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi, ka je ka ɗauko tafsirin Abu Abdullah Imam al-Qurtubi, ka je ka ɗauko tafsirai na Imam Suyuti ad-Durr al-Mansur, ka je ka ɗauko manya-manyan tafsirai na manya-manyan malamai irin su Al-Muharrar al-Wajiz na Ibn Atiyya, manya-manyan littafai tafsirai da malaman Allah suka rubuta, wanda magabata na can kwarai suka rubuta waɗannan tafsirai ɗin, ka je ka karanta ka ga me suka faɗi game da irin waɗannan masail ɗin. Amma ba ka zo kana cika baki ba da jahilci kana bayani waɗanda bai kamata ba. Kamata in ka zo yin bayani sai ka ce ai malam wani a cikin littafi kaza ya ce kaza, hujja kuma a kai ka shine kaza, hadisi kaza, aya kaza, tana goya wannan baya, sai a gane cewa eh maganar da kake yi kana magana ne wacce ke mai hankali zai iya ɗaukar ta kuma ya ɗauki ainihin wato izina a kanta. Jama'an gane wannan ko? kashi na biyu shine albid'atu al-idafiyya, bid'ar da ake dauka a ainihin wato jingina shi zuwa ga wani aiki. Misali, bid'ar da za a dauka jingina zuwa ga sallah, kamar mutumin da yazo yin sallah sai ya ce nawaitu salati kaza 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 ada'an iqtida'an bil imami, da sauran irin waɗannan abubuwa. Jama'a, waɗannan jama'a bid'o'i ne, ba su da asali a cikin addini. Jama'a, faɗin niyya waye ya saka? Manzon Allah ya yi, sabansa sun yi, tabi'ai sun yi, tabi'u tabi'ina sun yi, atba'u tabi'ina sun yi, tabi'u atba'a sun yi irin waɗannan al'amura. Babu ɗaya daga cikin irin waɗannan da aka samu ya aikata irin wannan aikin. Jama'a, laka jama'a, wajibi ne mu kiyaye wannan da bid'o'i da ake kirkiro su game da abin da shafi zikiri. Jama'a, kamar yadda muka sani, yana daga cikin mafi falala da mafi girman aiki yawan ambaton Allah madaukakin sarki. Sai dai abin da muke cewa, yayin da za a ambaci Allah, to a ambaci Allah ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Ko da yazo ya karantar, Allah ta'ala ya masa umarni, ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira fasabbihu bukratan wa asila, da kuma kamancin irin waɗannan ayoyi. Allah ta'ala sai ya faɗa mishi yadda zai yi. In za ka yi zikirin, to wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun min al-ghafilin. Gashi nan na dubba daban-daban da manzon Allah ya karantar game da zikiri, wanda mun yi karatu a littafin Hisnul Muslim, a inda muka yi bayani game da irin waɗannan ladubba da ake yi na ainihin wato zikiri, wanda ba mu da buƙatuwa sai maimaita su. Jama'a, ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. To jama'a, wajibi ne shi ma wannan ainihin wato a kiyaye shi, domin da yawa daga cikin malaman bid'a masu ƙirƙiro bid'a, inda za ka tambaye su me yasa kuke aikata kaza, za su ce maka ai suna taimakon annabi ne. Eh, sun ga an yi sakaci ne ga barin aikata wasu ayyuka, mu ba muna manzon Allah ƙarya ba ne, ba muna ƙirƙiro ƙarya ba ne mu jingina zuwa gare shi domin batan shi, amma muna taimakon shi ne muka yi ƙarya. Muna yin ƙarya ne domin mu jawo hankulan mutane zuwa ga addini, saboda jama'a sun yi sakaci, aka ce su daina kaza, to kuma ai su faɗa wani abin daban. Allah ya fi ka sanin irin wannan abin, amma manzon Allah bai karantar ba. Ko kai ka fi manzon Allah ilimi, kila ka fi shi sanin abin da ya fi dacewa ga al'umma, shi yasa ka ce bari ka kawo wanda ya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin duk wanda yake kirkiran wani abu da ba shi addini, kokari yake ce manzon Allah ga wani mai falala wanda ka manta baka kawo ba, ko kila Allah ya kokari shi kuma ka manta, ko wani abu makamancin wannan. Domin wannan aikin baya gaza irin wannan. Jama'a, abu ne mai khadari, duk abin da zaka yi ko zaka karantar ko zaka yi aiki shi, ka tabbatar yana da asali daga Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma ayyukan musulmin farko, su ne sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ran tashin alkiyama. Allah ta'ala ka dace da mu. Mal dan fodiyo ce, ya ikhwani, ya ku ƴan uwana musulmi, fajtahidu fi ta'limin nisa'i wal auladi, ku yi ƙoƙari ƙware da gaske wajen karantar da mata da kuma yara, wal abidi da kuma bayi sadaka, wanda mu a zaman nan ba mu da bayi tunda ba jihadi ake ba. Jama'a, ina fata an gane. To ba bayi ba a nan, har ƴan yaranku da kuke ɗauka a gidajen ku suke muku ayyuka. Yaro da ake faɗa ko boyi boyi ko, wanda za ka ɗauka a gidanka yana ɗan ɗebo matarka ruwa, yana ɗan muku kaza, yana ɗan muku aikace aikace, har shi bai kamata ka bashi da jahilci ba. In so samu ne shi ma ɗin ka karantar da shi addini, in baka iyawa ka sashi a makaranta inda zai je ya koyi addini. Jama'a, ina fata an gane. Mal dan fodi ya ce, to jama'a ku yi ƙoƙari wajen karantar da mata da kuma yara, wal abini da kuma boyi boyi, ƴan yara masu muku aikace aikace a gida. Kar a bari yaro ya zama bawa kadai, abin da ya sani sai yawan aikace aikace, babu ainihin wato fahimtar addini tare da shi. Ku yi ƙoƙarin karantar da shi mene? Ilimin tauhidi, ilimin tauhidi. Jama'a, ilimin kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta, waddiyanat da dukkanin wani ilimi na addini wanda za su ci gaba da aiwatar da shi a harkokin rayuwarsu ne yau da gobe, wasa'ir al-mu'amalat da kuma dukkanin ilmomi wanda za su ainihin wato taimake su wajen yin mu'amalolin su ne da gobe da zaman aure. Wanda ilimin tauhidi na jama'a ya kunshi mutum ya san Allah, ya san wane ne Allah. Ina fata an gane. Domin Allah ta'ala abin da ya faɗa manzon Allah kenan a farko, fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Ka sani cewa lallai shi Allah din nan ba shi da abokin tarayya, ba shi wani abun bauta bisa cancanta sai shi. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ina fata an gane. Kai kokarin neman sani cewa lallai Allah madaukakin sarki shi ɗaya ne, ya cancanci bauta banda wani sa. Kaga wajibi ne a karantar da mata ilimin tauhidi. Sannan a ƙarƙashin wannan jama'a wajibi ne a karantar da mata ilimin ibada. Ya bayan sun san tauhidi kuma dole sai ilimin ibada, ya za su yi sallah, ya za su yi azumi, ya za su yi kaza. Dukkanin wani aiki na ibada ya za su gudanar da wannan aikin, wajibi ne akan al'umma su tsayu wajen karantar da mata waɗannan al'amura jama'a. Abu na uku shine kokarin tunkuɗe dukkanin wani wanda ba Allah ba a matsayin abun bauta tare da Allah, ma'ana a korewa Allah dukkanin wani abokin tarayya. Kada a je a ɗauko wani ko wata a ce wani ai wali kaza ne, yana da kaza, yana da kaza, in aka bi shi zai ce to zai ce ka a ranar tashar kiyama, in dai kani masa kaza kana yin kaza, ba ku irin wannan abubuwan ba, ko a ce ka je wajen kabarinsa ka je ka roki kaza da kaza. Dukkanin wannan abubuwa jama'a shirka ne. Wanda zai je ta sa kabari a gaba yana roƙon na cikin kabarin neman biyan bukatunsa, wannan shirka ne jama'a kai tsaye. Ba aiki ba ne wanda aka samu manzon Allah ya karantar ballantana kuma magabata na kwarai. Ina fata an gane. Ko makalkale zuciya da wani wanda ba Allah ba. Akwai mutanen da Allah ta'ala ya ba mu tabbacin cewa za su yi ceto, kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabbas ne manzon Allah zai ceto. Ya ke samun cetonsa, ana samun cetonsa ne ta hanyar kokarin yin biyayya ga dukkanin abin da ya karanta. Da wannan ake samun bauta, domin nuna kauna gare shi yana da alaka da kokarin yin koyi da abin da ya karantar jama'a kai tsaye. Ba wai kawai soyayya ta tsaya iyaka baki ba, amma kullun kana kokarin nakasa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma kana kurarin cewa kai ne mai kaunarsa. Ina fata an gane. To wajibi ne jama'a a kiyaye wannan. Dangane da abin da ya shafi ainihin wato karantar da mata jama'a, na daga cikin ilimin da ya kamata a karantar da mata, ya kamata a karantar da mata ilimin zaman takaba. Ilimin zaman takaba bayan miji ya rasu yana da kyau jama'a, kuma wajibi ne akan malamai su ji tsoron Allah su karantar da mata wannan ilimin. Domin wani abu ne a ƙasar Hausa wanda ba shi da tsari yadda za ga ana gudanar da al'amuran jama'a. Abin abaibai ake yin shi, ga yadda sunna ta ce a yi sai ga an saba abin ya zama abaibai. Sai ga an koma irin abin da jahiliya ake a zamanin jahiliya, kuma shi aka dawo da shi a yau ana yi da sunan addini. Jama'a wannan ba daidai ba ne, ya kamata a karantar da mata wannan ilimin su san shi. Sannan jama'a a yi ƙoƙarin karantar da mata ya yi ilimin zaman aure da miji. Ina fata an gane. Domin da yawa a ƙasar Hausa ba a karantar da 'ya'ya mata ilimin zamantakewa da miji, shi yasa ake samun matsaloli a dukkanin yawancin auratayya da muke gudanarwa tsakankaninmu. An yi aure sati biyu sati uku ya fara kawo ƙaran matar tashi, tana ce mai ita bai wani shi ce, ita kaza ne, ita kaza ne, abubuwa na rashin kirki da rashin daɗaɗawa. To yana daga cikin haƙƙi jama'a a kan malamai da kuma iyaye mata, bayan an karantar da su, su ma su karantar da 'ya'yansu mata ilimin zamantakewan aure tare da miji jama'a. Wajibi ne a kiyaye a karantar da su wannan ilimin, yana da muhimmanci a san wannan jama'a. Sannan a ƙarƙashin wannan har ila yau yana daga cikin ilimin da ya kamata a karantar da mata, karantar da su ainihin wato yadda ake ainihin wato mu'amala da saurayi. Hatta su 'yan mata ya kamata su san wannan, yadda ake mu'amala tsakanin maza da mata har samari. Ya kamata su ma a ci an buɗe musu wani aji, yaya ake neman aure, ga ƙa'ida, ga wasu ƙa'idoji da musulunci ya sanya a kan neman aure. Su kansu 'yan mata su san cewa ga yanayin yadda yanayi ke badawa a wayi gari ainihin wato an zauna aure lafiya, ko an gama neman auren lafiya ba tare da wata matsala ba. jama'a ina fata an gane wannan wannan abuwa ne da ya kamata sannan abu na hudu a karantar da mata yadda ake wankan gawa da yadda ake yin likafani yanzu idan an yi mutuwa a gidan wani sai ga sai an ce aje aje angon bawa akwai wata mata ta iya wankan gawa aje a dauko ta a aje gidan su wani aje a dauko wani shine iya wankan gawa a aje kamata ya ce a kowane gida an samu mace wacce ta iya wankan gawa wacce idan Allah ta'ala ya kaddara an samu irin wannan matsalar za ta iya tsayawa a natsu a kawo wannan gawan a wanke ta a yi mata sutura a yi mata ainihin cikakken likafani a samu aje abin ne yana daga cikin ilimin da ya kamata jama'a ba hayaniya da harguwa ba a cikar gari da hayaniya a'a waɗannan jama'a su ne abubuwan da ke gabanmu wanda ya kamata mu karantar da al'umma su ina fata an gane idan mata suka koyi waɗannan ilimin jama'a za mu zauna lafiya a rayuwarmu za mu zauna lafiya tarbiyyar ma za ta canza amma a bar mata kawai a zaune a gida babu ilimi ba karantarwa ba komai jama'a dole a rika samun matsala domin ka'ida shi ne idan baka bai wa mutum abin da ya dace ilimin da ya dace ba jama'a kai tsaye shaidan shi kuma zai yi mai zai yi kokarin sako wa mutum wani abin da zai yi in ba ka karantar da mutum na Allah ba to shaidan ko yana yana daku Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu malam dan fodo ya ce wa man allamahu dukkanin wanda ya yi kokarin karantar da mata ilimin addini ilimin da ya dace salima min azabillah to wannan ya tsira daga azabar Allah wa illa in ko ba haka ba halaka wa ahlaka shi ya halaka kuma ya halakar da wasu wa ma'awahumun nar makomansu kuma ita ce wutar jahannama da shi da wanda ya batar din da wanda ya batar da wanda aka batar din dukkaninsu an mutane jibal dan fodiyo saboda gashi nan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda suka yi imani ku tsirtar da kawunanku da iyalanku daga wuta koko kai kadai ne kake son ka shiga aljanna banda matarka banda yarka banda danka banda kaninka banda yayanka banda kanwarka kai kadai kake son ka shiga aljanna kai kadai to wajibi ne jama'a mu kiyaye wannan Allah ya madaukakin sarki ya taimaka insha Allah ta'ala saboda kurewar lokacin nan zamu tsaya باذن الله تعالى من ربنا الله تعالى ابن مكرنتا دي الله سامي تاري اسكن لادا ان مكي كسكوري الله تعالى ينهي غفرتا منا بغاتو من الخير الله فبيا منا وانا في الدنيا زمان يكي دامن الامه نكشكشي da ake takashi yan umma a sasannin duniya gaba daya da ma nan kasa Najeriya mun roƙon Allah ta'ala ya daukaki musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai masu wannan munan aikin Allah ta'ala mun roƙon ka Allah ka san su ka san irin mummunan aikinsu Allah muna roƙonka ka tsare mu da dukkanin irin wannan fitintunan su Allah muna roƙonka kuma waɗanda suka mutu a irin waɗannan abubuwa Allah ta'ala ka gafarta musu waɗanda kuma ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayan ka nagari Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka sanya mu daga cikin bayan ka nagari Allah yadda ka hada mu anan lafiya Allah ta'ala ka hada fuskokin mu a jannatul firdaus fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir insha Allah ta'ala zamu tsaya annake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh